بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Litinin 5 ga watan Rabi'in al-Awwal Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 6 ga watan January shekara ta 2014 A ci gaba da karatun littafin Tariqul Janna fi Takhrij Ahadith al-Bughya na Abu Abdurrahman al-Dosawi Isma'il bin Akibu Ahmad Jibril Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna karkashin gaban da ke bayani dangane da biyayyen iyaye da kuma hadarin da ke cikin saba ma iyaye mallan yana kan koro mana hadisai a wannan gaba inda zamu tashi inda yace qalal musannif marubucin littafin bughyatul muslimin al-sheikh Usman dan Abi Bakar Allah ya ji kanshi yace Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace al khalatu bi manzilatil ummi kanwan uwa koyar uwa to ita ke zama matsayin uwa in ba uwar ma'anan wannan shine idan akwai da wanda ana rike da shi sai uwan dan sai ta rasu to ita kanwan uwa koyar uwa to dan zai koma hannunta ne domin akwai matsalolin da ke tasowa idan ya zamanto an rabu haƙƙin kula da da na uwa ne in bata aure ba sai inda ake jin tsoran wata dabi'a mummuna ga uwar wanda zai iya gurbata dabi'an dan to anan sai hukuma sai ta ansa dan sai ta ba uban shi amma in yaro ya riga ya balaga to wannan zai koma wajen uban shi ne amma wannan hukuncin yana dan faruwa ne ga dan da bai balaga ba to da uwan za ta rasu to kula da wannan dan zai koma hannun kanwanta ne ko kuma hannun yayarta ne wannan shine ka'ida daga cikin ka'idojin musulunci da aka dan fara mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan ne hadisi na 61 a cikin jerin giyan hadisan bugiya al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito shi qultu mala akibo yace hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi a lamba na 1904 fil birri was-sila a babin da ke bayani akan biyayya da sadar da zumunta babun ma jaa fi birril khala garkashin babin da ke bayani akan lalle ne mutun ya makanwan uwa koyar uwa biyayya biyayya ta shari'a kaman yanda yake ma mahaifiyar shi wa qala aqbal hadisi tirmidhi bayan da ya kawo hadisin sai ya ce wa haza hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne mala ya ce wa huwa kama qala lalle wannan abin da tirmidhi ya faɗa da inganta wannan hadisi haka abin yake wa aslul hadith fil bukhari mutawwalan asalin wannan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da bayani mai tsayin da yafi wannan a lamba na 2699 fi sulhi a babin ko littafin da ke bayani akan sulhu babu kaifa yuktabu hadha ma salaha fulan ibn fulan fulan ibn fulan mun gano wannan a babin da ke bayani akan in an tashi rubutun sulhu to ya za a rubuta cewa wannan shine sulhun da wani dan wani yayi da wani dan wani ka san lokacin da aka zo sulhun Hudaybiya Ali shine sakataren sulhu Suhail ibn Amr shine wakilin kafaran Makka domin wani irin rikici ne ya nemi rincabe a bayan garin Makka dan sanda jita-jita ya jewa mutanen Makka cewa ga annabinin ya dibo sahabbai za su kawo masa hari sai suka sa tsaro a kowane hanyar shiga cikin garin Makka sannan sai aka dibo ɗan tsageran matasa sai suka tunkari inda annabi yake da annabi ya ji labarin halin da Makka ke ciki sai ya ja tunga ya tsaya a Hudaybiya sai aka turo waɗannan ƴan tsagera suka zo suka zauna suka dinga batanci da cin mutunci zagi da fadin alkaba'ai iri-iri akan annabi da addini da kuma sahabbai kai da baka nan in ka tanka manzon Allah ya tanka yayi Idris ya rabu da su kuma sahabbai ba wanda ya ce musu ko kanzil wannan halin da sahabbai suka shiga ya ɗimauta su matuƙa dan da suka koma cikin gari cewa suke su ba su taba ganin mutane masu biyayya irin waɗannan ba duk abin da aka yi na a kule su a tsokane su a yi masa abin da za su bayyana fushin su a murƙushe su sun ki su an yi iyakan abin da aka yi wannan shine idza na taqas safihu fala tajibuhu wawa in yana shirman shi kakka tanka mai yi shiru karbu da shi fa khairun min ijabati his sukutu mafi alkhairin abin da ya kamata kai mai da dai ka ansa mai shiru shi yafi sakattu ana safihi fa dhanna anni nayi shiru ban tanka ma wawa ba sai ya zaci ayaitu anal jawabi wa ma ayaitu wai na gaza bashi ansa ne shi ya san ban gaza ba fa in kallamtahu farajta anhu in ka tanka mai damuwan da ke ran shi sai ka yaye mai ita wa in khallaitahu kabadan yamutu da za ka rubu da shi sai nun kufurci ya karshe to suna cikin wannan damuwa na anki an samu su kun gano wannan da kyau ko to sai daidai wannan lokacin sai suka yanke shawaran abin da yafi kamata yafi dacewa shine a je a zauna a tattauna ayi sulhu suka turo wakili Suhail ibn Amr shi ko manzon Allah shine wai shugaban al'umma to shine da aka zauna sai aka ro Ali ya rubuta hadha ma salaha Muhammadun Rasulullah Suhail ibn Amr wannan shine sulhun da aka yi tsakanin Muhammadu manzon Allah da Suhailu wakilin Qurayshawa Suhail ya bigi tibri miki yace da wani dalili a cire wannan aida a ce mun yadda Rasulullahi ne ma ce ba zai shiga gari ba saboda haka a rubuta Muhammad ibn Abdullah abinda muka sani kenan Ali yace wa annabi yace goge yace ni in goge Muhammadur Rasulullah ce ba zai goge wannan ba da za an sa na goge bismillahir rahmanir rahim dan da ma su fa in tawaye haka suke duk abinda ka za su ba su yadda ba sai a yi nasu in kuma sun kawo nasu dole a yi kun gano wannan da kyau ko duk wanda ya putsare a wani abu ko to karka yadda ka biye mashi a matakin farko kana biye mashi ko sai ya komo har kuryan ɗakin ka ma sai ya ce ba a gina shi daidai ba sai a rushe shi haka yake domin a rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su yadda ba sai da a rubuta bismikallahumma ba su yadda da wannan ba annabi ya ce a goge aka goge an rubuta muhammadur rasulullah suka ce ba su yadda ba maga muna fahimtar wannan da kyau annabi ya ce a nuna mai wajen ya goge suka ce to a rubuta shekara 10 ba yaki sannan zaka koma bana ba zaka yi umara ba sannan wanda ya dawo daga cikin mutanen ka wajenmu ba za mu mai da shi ba in na mai tafi wajen ka zaka dawo da shi su haka suke yi annabi ya ce duk a rubuta ya yadda kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa mafiya ala in dai baka zauna ba ko ka rubu da su duk za su gama yanda ka san farar tufa ne mai zani yau da kullum ana wankewa tana shan rana za ta yi kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine a karkashin wannan babin ya kawo malai cewa akhrajahu muslimun muslim ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1783 fil jihadi wasiyar babu sulhul hudaybiya a karkashin babin da ke bayani akan sulhul hudaybiya mukhtasaran ya kawo shi a takaice biduna dhikr ash-shahid min al-hadith ba tare da ya kawo mahallin shahid na wannan hadisin da muke tattaunawa kai ba wa abu dauda ma ya fitar da hadisin a lamba na 2280 a kitabul alaq babu man ahaqqu bil walad a babin da ke bayani akan in an yi saki to wane ne yafi dacewa da cancantan ya zama shi zai rike da to ana yi kawo wannan hadisin qala al-musannif rahimahullah mawallafin littafin bugya al-sheikh usman dan abi bakar Allah ya ji kanshi yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace haqqu kabiril ikhwa ala sagirihim haqqin babban wa akan sauran kannin shi ka haqqil walidi ala waladihi kama haqqin uba ne akan dan shi wannan ne hadisi na 62 cikin jeran giyan hadisan buguya rawahu al-baihaqi baihaqi ya ruwaito wannan hadisin qultu mallam akibo yace hadisun dha'ifun wannan hadisi dha'ifi ne akhrajahu al-baihaqi baihaqi ya fitar da wannan hadisi a sha'abul iman lamba na 700 lamba na 7929 a babun fi hifz haqqil walidaini karkashin babin da ke bayani akan cikamakin kiyaye haƙƙin iyaye biyu ba'da mautihima bayan mutuwan su to shine kula da haƙƙin manyan yayi to kaga hadisin bai tabbata ba akan wannan hadisi ne da bai tabbata ba aka gina hukuncin da a yau ake saban Allah da shi idan ka je rigan fulani idan uba ya kwanta ya rasu sai babban wa sai tattara dukiya cin da an ce kaman haƙƙin uba ne akan ƴaƴan shi to sanda uban ke da raye ke raye dukiyar duka tana hannun waye tana hannun uban ne sai dai ya rika makan ƴaƴan shi hidima to shi ma zai tattara dukiyar duka a hannun shi da gonaki da gidaje da komi sai dai ya rika ma sauran kannin hidiman da ya ga dama wannan haramun ne kaga wannan abin da suke sun gina shi ne a karkashin wannan rababban hadisin haka idan ka je kauye ba su raba gado gabaɗe sai a dan fara wannan dukiyar kakab a hannun babban wa ya ta yin yanda ya ga dama da ita in an taba sai a ce annabi ne ya faɗa gashi to gashi ƙarya ne annabi bai faɗa ba hadisi ne wanda yake mai rauni ne mallam ya ce fi isnadihi kun ga cikin isnadin wannan hadisi Muhammad ibn Sa'ib an-Nakari akwai Muhammad dan Sa'ib an-Nakari wa huwa majhulun mallam ya ce majhuli ne la yu'rab ba san shi ba qala fihi al-Hafiz Ibn Hajar ya faɗi game da shi yace layyunul hadis wa qad an'anahu anhu al-Walid ibn Muslim wa huwa mudallis haqiqa kuma wannan hadisi al-Walid dan Muslim ya kawo shi da an'ana kuma shi mudallisi ne kaga illa biyu ga majhuli ga kuma tallisanci wala hu shahidun min hadis Abi Huraira inda Abi Nu'aym mallam yace akwai wanda zai ƙara mai ƙarfi a ruwayan Abu Huraira wanda Abu Nu'aym ya fitar da shi a Akhbar al-Asfahan wada'afahu Sheikh al-Albani fi dha'ifa amma kuma wannan ma da zai mara mai bayan Albani ya raunata shi a Silsilatul Ahadith ad-Da'ifa a lamba na 1778 a juz'i na 3 shafi na 355 Allah madaukin sarki ya sa mu dace na'am mallam yace qala al-musannif mallam Usman dan Abi Bakar mai littafin bugya yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kika manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace rahimallahu walidan Allah ya rahamshi ko ya ji kan uban da a ana waladahu ala birrihi yace muke dan shi akan yi mai biyayya wannan hadisi ne na 63 daga cikin jeran giyan hadisan buguya akhrajahu ibn hibban ya fitar da shi wa tawqani ai lam yahmiluhu ala al-uquq bisu'i amalihi uban bi sakaci game da tarbiyyan yaron da daura shi akan tarba mai kyau ba hadda zai kai ga yana saba ma uban kun sa akwai gurbacewan tarbiya na wasu yara da za ga sakamakon sakaci ne na tarbiyyan iyaye ana fahimtar wannan in ya zama sakaci ne na tarbiyyan iyaye to kaga su ma suna da commission na zinibi sakamakon wannan shi yasa to amma bai taimaka ma dan wajen saba mushi ba sai dai kamar yanda muka ji mallam yace hadisun dha'ifun mursalun wannan hadisi dha'ifi ne kuma mursali ne Mala ya ce lam atamakkan min alwuqufi alaihi inda man kharrajahu almusannif. Mala ya ce gaskiya duk inda zai biya bincika cikin Ibnu Hibban din can ya gano hadisin bai ganshi a ciki ba. Amma sai ya ce wa qad waqaftu alaihi inda Ibn Abi Shayba. Sai dai ya gano hadisin a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba a lamba hadisi na 25406 fil adab babu ma jaa fi haqqil walad ala walidihi, a karkashin babin da ke bayani akan haƙƙin da dake wuyan iyayen shi. Anan ya fitar da hadisin min tariqi Abdurrahman ibn Ishaq an Sha'bi an Nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mursalan. Kunga a cikin ruwayan Ibn Abi Shayba ruwaya ce mursala ɗaya kenan, wa Abdurrahman ibn Ishaq din nan huwal kufi dan kufa ne da'ifun, shi ko mutun ne mai rauni. Kunga hadisin ya mutu ta hanya biyu. Wa awradahu ash-Shawkani fil fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a. Sanna al-Imam ash-Shawkani ya kawo shi a cikin littafin al-fawaid al-majmu'a fi ahadith al-mawdu'a a lamba hadisi na 127, cewa hadisi ne wanda bai tabbata ba. Wa Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani ya kawo shi fi da'ifa cikin silsila da'ifa lamba na 1946 a mujalladi na 4 a shafi na 416. Wa qala da'ifun, yace wannan hadisi da'ifi ne. Wa qad zakarahu shawahidan lil hadisi, kuma Albani sai da ya kawo hadisan da za su mara mu wannan baya. Wa da'afa hadiyyu, kuma ya raunata su kaf. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Shi yasa akwai hadisan da ke bayani akan falalan tarbiyyan ƴaƴa su zama mutanen kirki. Amma dai wannan lafazi da wannan bayanin da yake dauke da shi bai inganta daga Annabi ba. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Wanda zai ce to ai ma'anan mai kyau ne, ko da ma'anan mai kyau ne tunda ƙarya ne, to danganta ma Annabi ƙarya kuma to yana ba mutum tikitin wuta. Haka dole mutum ya taka tsantsan. Yasa Annabi yake cewa yi man ƙarya ba kaman yi ma wani na ƙarya bane. Duk wanda ya man ƙarya yana sani to tattalin mazaunin shi a wuta. Allah shi kyauta. Qala al-musannif rahimahullah. Malam Isma'il dan Abi Bakar Allah ya ji kanshi yace, wa qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yace, thalathu ayatin nazal maqrunatan bi thalathin. Yace ayoyi guda uku sun sauka gwame da wasu ayoyin guda uku ƴan uwansu. La tuqbalu minha wahida bighayri qarinatiha, ba za a taɓa karɓan ɗaya daga cikin ayan abin da take ɗauke da shi ba tare da abin da ɗaya ayan ko ɓangaren ayan ke ɗauke da shi ba. Kun gano wannan da kyau ku? Aya ne za ta zo da abubuwa guda biyu a cikinta, in kai ɗaya ba kai ɗaya ba Allah ba zai karɓi wanda ka yin ba, sai ka yi su duka. Ihidaha, na farko daga ciki ƙauluhu ta'ala, faɗin Allah madaukakin sarki, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula, ku yi ma Allah da manzon shi biyayya. Idan kai ma Allah biyayya baka yi manzon Allah biyayya ba, Allah bai karɓi biyayyan nashi ba. In kai manzon Allah biyayya baka yi ma Allah biyayya ba, Allah ba zai karɓi biyayyan da kai manzon Allah ba, sai ka hada biyun duka. Aya ta 92 cikin suratul Ma'ida. Athaniya, na biyu qauluhu ta'ala, faɗin Allah madaukakin sarki, wa aqimus salata wa atuz zakata, ku tsaye da sallah ku bayar da zakka. In kana da dukiya, in kai sallah baka yi zakka ba, Allah ba zai karba ba, ko kai zakka baka sallah Allah ba zai karba ba, sai kai duka biyun. Aya ta 43 cikin suratul Baqara. Athalitha, na uku qauluhu ta'ala, faɗin Allah madaukakin sarki, wa anshkurni wal walidai, ka gode min da iyayenka. Idan ka gode ma Allah baka gode ma iyaye ba, Allah ba zai karba ba. In ka gode ma iyaye baka gode ma Allah ba, Allah ba zai karba ba. Aya ta 14 cikin suratul Luqman. Wannan ne hadisi na 64 daga cikin jeren giyan hadisan littafin Bugya. Kafin mu ji abin da malam ya faɗi, ga can a ƙasa sai ya ce, wa hadhal athar, wannan athari da aka samo shi daga Ibn Abbas, isnaduhu da'ifun, isnadin shi mai rauni ne. Qad zakarahu Abu Lays as-Sarmaqandi fi tafsirihi, Abu Lays as-Sarmaqandi ya kawo shi a cikin tafsirin shi Baharul Ulum, mai suna Baharul Ulum حجز امبركو شافي نتشس اندشدا وقال يتشي ويقال كما انا اتشيوا كاغون نسيغة التمريدني يتشي ثلاث آيات آية قدا اكو نزل مقرونة بثلاث انسو كدسو سنة قوامي دوس ابا بيو قدا اكو لا يقبل إهداها بدون الأخرى ألا بي كربان إيدك تيكي باتارد ديمب فأورده بسيغة التمريد ما عليك سيكاوش دا سيغة نروني كيدا جين سيغة نروني كاسم بيتبتبا والله أعلم ألا مدو كنزر كيشي نما في سن قلت ما لأكيبو يتي قال الإمام أحمد الإمام أحمد يتي ثلاثة ليس لها إسناد abu uku ba ba su da lafiyayyin isnadi mafi yawancin su at-tafsir mutun ya makale ce duk ayin da ya kawo sai ya kawo yanda annabi ya fassara ta kai tsaye kun gano wannan ke ku ai annabi bai tafsirin qur'an da kamar ku a ƙarshe ba kuna gano wannan irin yanda dai muke yanzu a ce alarama ya ja alhamdulillahi rabbil alamin ce kuma ma annabi ya zo ce godiya ta tabbata daga Allah alhamdu ma'ananta kaza kaza annabi ya ka bai saboda shi balarabi ne suna jin yaran ai wasu abubuwa ne yake gaya musu wani abubun kuma aikace yake a gani kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda suna ji kawai misali a ce zan muku jawabi ne da Hausa kawai yi zan yayi wani abun ne in na faɗa yan kalmomi ba gane ba sai a tambaya sai in yi bayani me nake nufi muna gane wannan to amma a ce wai sai ka kawo tafsirin annabi tun daga Bakara har Nasi ai wannan da abul muftadi'a ne ɗan bid'a ne suke irin waɗannan maganganun ai muna fahimtar wannan Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa wal malahim da rigingimun da suke faruwa ko za su faru nan gaba ka cewa duk wani rigima wace ka kawo mai hadisi da ya tabbatar da shi annabi da ya ce ƙarshen duniya rigingimu za su faru mun gano wannan kashe-kashe da ba gaira ba dalili da abubuwa na bannan iri-iri to amma ka ce komi in yazo wai sai a'a ma komi ne yake da isnadin da ya inganta ba amma dai annabi ya faɗe shi a jimillance sannan sai ya ce wal magazi da tarihin yaƙe-yaƙe da abubuwan da suka faru ma'anan wannan guda biyun nan kawai tarihi sai ma kun ga mafi yawancin tarihi ko to ba gaskiya ba ne ya kamata ko mutane ma su fahimci haka saboda yanzu na abu zai faru a wannan lungu kana wajen abin ya faru amma da zaka taka ka dan sha kwana minti biyu wani wanda abin ya faru a wajen shi koko bai faru yana wajen ba labari ya ji ya koma zai je ba labari sai kaga yayi ƙarya ciki haka ne ko ba haka bane lantan abin da ya faru sama da shekara 1000 to shi yasa malamai suke kaffa kaffa game da ruwaito irin waɗannan abubuwan saboda ƙarerayen da ke ciki in ya zama kana ta'ammali da ƙarya ko to rayuwar addinin ka yana cikin hadari Allah shi kiyaye malai cewa fi riwayatin anhu a wata ruwaya ta zo daga Ibn Abbas salathatun la asla laha daga Ahmad dan Hanbal yace abu uku fa ba su da asali malan zai zo ya fassara mana me yake nufi da wannan asalin wal murad bi hadha anna aktharu ma yarudu fi hadhihi al-abwab abin da yake nufi dai shine mafi yawancin abin da yake zuwa cikin waɗannan matsalolin tafsiri ko rigingimun da za su faru ƙarshen duniya ko yaƙe-yaƙe da tarihi kun gano wannan dha'iful la yathbutu mafi yawancin su abubuwa ne masu rauni da ba su tabbata ba kuma a ɓangaren tafsiri kun san abin da yake nufi mafi yawancin asbabun nuzul ne ba su tabbata ba ai mun fara magana cikin wani kartuciya za mu yi magana kan asbabun nuzul na waqidi mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa ai ad-da'ifa aktharu min as-sahiha in ka kalli masu raunin sun fi wanda suka inganta yawa akwai wanda suka inganta da yawa amma in ka hada su da waɗanda ba su inganta ba to wannan ba su inganta ba su suka fi yawa ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai yake cewa qalal zarkashi al-imam az-zarkashi ya faɗi fil burhan a cikin littafin burhan yace qalal muhaqqiqun min ashabihi manya-manyan malamai masu tahqiqi daga cikin almajiran Ahmad dan Hanbali suka ce muraduhu abinda imam yake nufi annal ghaliba annahu laysa laha asanid kun ga mafi yawancin waɗannan abubuwan ba su da wani lafiyayyen isnadi sahih wanda ya inganta muttasil wanda tiryan tirin ya sa zuwa ga annabi wa illa faqad sahha min dalika kasirun malai ce in ba abin da yake nufi ba kenan to ai akwai wanda sun inganta da yawan gaske sun tabbata daga annabi kuma kuna fahimtar wannan da kyau ko ka tafsirul zulmi bi shirk kamar yadda annabi ya fassara zalunci da shirka alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun sabai hankalin sai ya tashi to waye taba imani bai taba gurbata ko bai taba aikata wani cuta ba ko zalunci sai annabi ya ce a ai zalunci anan shirka yake nufi inna shirka la zulmul azim mun karanta mun ji wannan ko fil an'am ayan ta zuwa cikin suratul an'am fi ayatul an'am wal hisab al yasir bil ard da kuma annabi da yake ce ma Aisha Aisha ta yi magana dangane da abin da ya shafi hisabul lahira za a shiga uku sai ta kafa hujja annabi da ya mata bayani da cewa ai Allah ya fa ma fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira sai annabi ya ce ai hisaban yasira shine al ard ka kawo mutum kawai a bijirar da shi karanta mai laifuffukan shi ba za a tume shi me yasa yi su ba sai a ce wuce aljanna amma duk wanda yake zaka ce me yasa to wannan ya kade ya shiga uku Allah ka kiyaye mu to shine sai yake cewa wal quwwatu birrami wa ghairihi sannan annabi ya karantar da sahabbai fassaran al quwwa wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin to me al quwwa anan sai ce ala al quwwatu arramyu ku gano wannan da ke ko harbi shine karfi wa kathirun min al marfu huwa fi adad al da'if wal munkar wal mawdu mala yace mafi yawancin fassara irin wannan da za a danganta shi kai tsaye zuwa ga annabi ba a ce akwai wanda ba sai to ga fassara da yawa da suka cikin sahih al-bukhari na tafsiri kitabut tafsir ai da yawa sun inganta amma in ka auna da wadanda ba su inganta ba su ne suka fi yawa mala yace a cikin su ne yake samun da'ifai munkare mawdu'ai walidhalika qala da wannan ne yace thalathul laysa laha isnadun yace abu guda uku ba su da isnadi awwalan mun ga aula asla laha ko ko yana nufin ba masu da asali ya'ani laysa laha isnadun yu'tamadu alaihi ba su da wani isnadi abun dogaro wa in wujida in kuma aka same shi fa wujuduhu ka adamihi samun kaman babu ne so za ga bai inganta ba jama'a duk abin da aka kawo shi wanda bai inganta ba ko to gara ma ba shi ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa in ma an wawuro isnadi an zo da shi wujuduhu ka adamihi kaman ma ba shi ne da fata mun fahimci wannan da kyau shi yasa wanda ya cika tafsirin shi da irin waɗannan abubuwan ko in malamai suka yi ma tafsirin da ran miki sai baka tausayi kaman at-tafsirul kabir ne haka malaman suka yi mai wannan darar mikiya suka ce fihi kulli shay'in illa tafsir komi da komi in ka duba za ka gani na hayaniya ciki amma tafsirin ne na Qur'anin kawai babu amma duk wani dirkani akwai a ciki amma ba tafsirin shi da zaka samu da yawa daga cikin waɗanda suke barazanan karatu in ka je sai ka samu ɗaliban da suke cewa sun karanta duffan ko ne ba karatun sai ruba ina fatan mun gano wannan da kyau ka da ƙarya da yaudara da tsiwa duk akwai kaga fihi kulli shay'in illa al-ilm komi akwai amma ilimin ne babu ka fahimci wannan da kyau in an ce ka kai abu kaza ba kai zaka fadi ba ka bari wanda ke sama da kai su fada ko kuma ga output na abin da kai ina fatan mun gano wannan da kyau a ga menene ke ƙasa shine sai a ce akwai ko babu Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu to wannan shine karshen babin da ke bayani akan biyayyen iyaye ba wa iyakan na soshin da aka kawo ba kenan suna da yawa sai dai abin da malin iya tattaruwa ya tsakuro ya kawo mana kenan amma na soshi game da biyayyen iyaye ai na soshi ne masu yawan gaske wanda suke da bukatan aje a binciko su a san su dan ai aiki da su sannan bayan nan malin zai biyo mana baya da magana akan tarbiyyan yaya kuma mun gano wannan da kyau ko domin yara dole ne ai tarbiyyansu wanda bai tarbiyyansu kaman yanda shari'a ta ce ba to shi wannan ya sa rayuwar cikin hadari an fahimci wannan Allah ya tsare mana imanin mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.